إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما أنتنا يا سليم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da halara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid littafi wa jabar ash-shaykh al-allama imam ahli sunnati wal jamaa ash-shaykh muhammad ibn abdul wahhab at-tamimi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa wannan masallaci masallacin tunawa da malamin mu na sunna Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azhari Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar Yankari a cikin garin Azhari karamar hukumar Katago jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci ne 21 ga watan Shawwal shekarar hijira 1447 wanda kuma ya dace da tara ga watan hudu watan Afrilu miladiyyar shekara 2000 da shekara 26 kuma wannan shine majalisi na farko bayan dawowar mu daga hutun azumin watan Ramalana na wannan shekara mai albarka muna roƙon madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu ya gafarta mana laifukan mu ya ƙara ba mu damar maki a nan gaba akan ayyukan alheri abinda muka karanta a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna da ladansa kurakuran da muka yi ubangiji Allah ta'ala ya sa ya yafe kuma Allah ya daidaita harshen mu cikin abin da ya rage nan gaba ya ba mu ikon aiki da abin da ya ilmantar da mu ya amfanar da mu abin da muka sani muna karatu a cikin babin da malam ya kulla shi domin yin bayanin wato yadda shari'a ta kausasa dangane da wanda ya bauta wa Allah a wajen kabarin wani wanda yake salihin bawa ne ko annabi to me zaka ce idan bauta masa akai shari'a ta kausasa dangane da waɗanda suke bautawa Allah a gindin kabari bata yi musu da dadi ba to ina ga waɗanda suke bautar na cikin kabarin su suka fi cancanta da kaushin lafazi su suka fi cancanta da mummunan sakamako su suka fi cancanta da tsanani to wannan babi idan ba a manta ba ba mu kammala shi ba da na bibiyi darasin mu na ƙarshe na ji cewa ba mu kammala wannan babi ba amma saboda kasancewar mun dan huta da yawa akwai bukatar a gurguje mutunan hadisan da muka karanta a baya ba tare da dokon sharhi ba. Malam ya kawo mana hadisin Nana Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin Bukhari da Muslim daga Nana Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha ta ba da labari. Alhamdulillah. Shine babu ma ja'a min at-taglizi fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idha abadahu. A wannan babin muke. Hadisin Nana Aisha radiyallahu anha daga Ummu Salama, Nana Ummu Salama radiyallahu anha ta ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanisatan, ta bashi labarin wata coci, ra'atha bi ardil habasha, da ta gani a garin Habasha lokacin da suka je gudun hijira, wa ma fiha min as-suwar, da kuma irin abin da ta gani a wannan coci na gumaka a cocin. Faƙala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ula'ika, irin waɗannan mutanen na Habasha masu wannan coci da kika gani, idza mata fihi murrajulu salihu, su haka suke yi idan wani mutum nagari ya mutu a cikinsu, awul abdu salihu, ko wani bawa nagari ya mutu a cikinsu, banau ala kabrihi masjidan, sai su gina masallaci a kan kabarin nasa, wa sawwaru fihi tilka suwar, sai kuma su gina waɗannan gumakan na hoton wannan salihin bawa. Duk wani wanda ya mutu sai a je kabarinsa, sai kuma a yi gini a kabarinsa, sai kuma a yi mutum-mutumi na hotonsa da kuma wasu mutum-mutumi na mutanen kirki. Shi yasa kika ga masallaci, a kika ga coci da kuma gumaka a ciki. Duk hakan din a matsayin girmama wato wani annabi ne da ya rasu, ko wani mutumin kirki da ya rasu. Sai ya ce, ula'ika shirarul khalqi indallahi, waɗannan su ne masharrantan halittu a wajen Allah, su ne halitta mafiya sharri a wajen Allah, waɗanda suke jangolo shirka tana baccinta, waɗanda suke koyawa mutane bautar wani Allah. Fa ha'ula ijma'u bainal fitnataini, malam yace waɗannan sun hada tsakanin fitina biyu, fitnatal qabri wa fitnatat tamasil, sun gwama tsakanin fitinar bautar kabari da kuma fitinar gumaka, domin sun gina coci akan kabarin annabi don girmama kabari, wannan laifi ne, sannan sun zo sun yi kuma mutum-mutumi sun yi gumaka, wannan ma laifi ne, don haka sun hada fitina biyu, fitinar bautar kabari da fitinar kuma ta'amuli da gumaka. Mun karanta wannan hadisin, sannan sai muka karanta har yanzu hadisin Nana Aisha da malam yace walahuma anha, har yanzu wajen Bukhari da Muslim ga wani hadisu anha daga Nana Aisha radiyallahu anha qalat lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tace lokacin da wato ajali ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nuzila bihi ai mala'ikun daukar rai suka zo gare shi, ko kuma lokacin da yake dab da zai cika, tafika yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, sai ya kamma yana ainihin wato dora, yana yafa rigarsa, ala wajhihi akan fiskarsa, fa idza tamma biha kashafaha, idan numfashinsa ya takura da wannan riga kashafaha, sai ya bude ta. Wato lokacin da annabi alaihi salatu wassalam jinyar ajali ta yi masa tsanani, ya kai wani lokaci da yake jin wani zafi a fiskarsa, sai ya ce a jika masa riga, idan an jika ta ta yi danshi, sai ya yafa ta akan fiskarsa, saboda tsananin zafin jikinsa da ya yafa akan fiskar, sai zafin sai ya saurin busar da rigar. To lokacin da ya yafa
saboda danshin da yake jiki rigar yana jin dadi a fiskarsa, kuma numfashi baya bashi wahala. Amma lokacin da ta tsotse ta bushe sai zama ita ma ta yi zafi. Idan ta yi zafi sai numfashinsa sai ya yi zafi, idan numfashin ya yi zafi sai ya bukaci ya yaye ta. To shi ne anan take ba mu labari, ta ce lokacin da yana dab da zai cika sai ya kamma yana yafa rigarsa a kan fiskarsa. Fa idza tamma biha, idan ya shaƙe da ita, ma'ana numfashinsa ya toshe saboda danshinta ya tafi, ita ma ta ɗau zafi, kashafa ha, sai kuma sai ya buɗe sai a sake jiƙata. Yana cikin wannan yanayi, wa huwa kadhalika, yana wannan hali. Sai faƙala, sai ya ce la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara, Allah ya tsine wa yahudawa da nasara, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, su ne suka riƙi kaburburan annabawansu masallatai. Yuhadziru ma sana'u, yana jan kunne akan abin da suka aikata, yana gargaɗi akan abin da suka aikata. Walaula zalika, nana Aisha ta ce in ba dan wannan tokaciya da yayi ba, ubriza kabaruhu, to da an bayyanar da kabarinsa, ghayra annahu khushiya an yuttakhadha masjidan, sai dai an ji tsoron kar a maida kabarinsa masallaci, tunda an ji yana fada a daidai lokacin da ya kusa cikawa, sai ya zama mafi girman sako da yake isarwa a lokacin kenan. In ba haka ba za ka ce me ya kawo wannan zancen a daidai wannan lokacin, ka iya cewa me ya kawo la'antar Yahudu da Nasara a daidai wannan lokacin, lokacin da yana dab da cikawa, wani sako ne a ciki? Sai a ce maka ai ya riga da ya fahimci cewa rasuwa zai yi, zai koma ga Ubangijinsa. Kar ya koma ga Ubangijinsa a zo ana cece ku ce a kan kushewarsa, kar ya koma ga Ubangijinsa a zo a mayar da kushewarsa gurin bauta, tare da cewa kafin nan ma ya karantas, ya rayu yana karanta da tauhidi. Amma kuma gwanda ya bar saƙon a ƙarshe domin saboda a ɗauke shi da muhimmanci. Wannan dalilin ne ya sa a cikin wannan yanayin sai katsau aka ji ya ce Allah ya la'anci Yahudu da Nasara. Me yayi zafi? Sai ya ce ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, sun riƙi kaburburan annabawansu a matsayin masallatai, ma'ana sun maida wajen kabari wajen ibada, sun maida kabari wajen ibada, ko kuma kabarin suke zuwa su yi wajen ibada a wajensa, ko dai wajen ibadar ya riga yi kabarin sai su sa kabarin a ciki, ko kuma kabarin ya riga yi wajen ibadar sai su gina wajen ibadar a wajen kabarin. To duka wannan ɗabi'a su ci, kuma dukka abu ɗaya ne a mahangar shari'a. Ko dai masallaci dama yana nan sai a je a yi kabari a cikinsa, ko kuma kabarin ne ya fara samuwa aka zo kuma aka tada aka ƙirƙiri masallaci sai aka yi shi a wajen, duk abu ɗaya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ne domin ya tauna tsakuwa, don aya ta ji tsoro. Tunda ya yi haka, to lallai waɗanda suke wajen za su sanar da waɗanda ba sa nan cewa fa lallai ga saƙon da ya bari, kar a kuskura a riƙe kabarinsa wajen sallah, wajen ibada ko masallaci. Shi yasa anan nana Aisha ta ce yuhadziru ma sana'u, yana gargaɗi akan abin da suka aikata don kar ma ku ma ku aikata, kar ku aikata. Walaula zalika ubriza qabaruhu, ta ce in ba dan wannan saƙon ba, to da an bayyanar da kabarinsa a fili, amma an ji tsoron kar a riƙe shi masallaci, shi yasa kabarinsa ya zama a ɓoye. Gashi nan ana kaiwa ziyara amma ba a ganin kabarin, an ɓoye shi, an rufe shi, an lulluɓe shi, an masa gata, ba wanda zai iya baka labarin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce an je wajen mai ziyara ma sai dai ce ya je ta wajen amma bai ganshi ba kuma ba zai ganshi ba kuma yanzu ko sarkin makka ba zai ganshi ba an gane ko shi yasa aka boye kabarin sa ba fudda shi fili ba in ba dan ya bar waɗannan sakonnin ba to da kabarin sa yana nan a fili ai kuna ganin makabatar bakiya makabatar bakiya ga ta nan a fili waɗanda suka san tarihi ma za su iya ce maka nan ne ake cewa shine kabarin Nana Aisha nan kuma ake cewa shine kabarin wane in ka je makabatar bakiya zaka ganta wato anguwa anguwa to farko-farkon makabartar idan ka shiga wannan anguwannin farko-farkon kaburbura ne na sahabbai kaburbura ne na sahabbai da tabi'ai da manya-manyan malumma irin su Imamu Malik Imamu Darul Hijira duk suna kwance a wannan wajen to su za ka ganta anguwa anguwa tsibi 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 wata anguwar ma kaga kabari ɗaya ne a wajen to wannan makabartar sahabbai ne tun a wancan lokacin so masana tarihi sukan wato an gaji sanin cewa wannan kabarin wane ne wannan kabarin wance ce idan ka samu masana amma saboda kiyayewa shi yasa yanzu ba a cewa masu ziyara wannan kabarin wane ne ba wannan kabarin wance ce cikin sahabbai ba a faɗa saboda kar wani wala Allah yana da aqidar shi'a domin su ne waɗanda suka sunnanta bautar kaburbura a wannan al'ummar yana da aqidar shi'a a je a nuna masa kabari daga cikin kaburburan ahlul baiti ya kama bauta a wajen to shi yasa waɗansu sun san wasu kaburburan har yanzu a bakiya amma kuma ba a nunawa almuhim dai shine kaburburan sahabbai ga sunan a fili ana kallo idan ka je ka makabatar Uhudu Uhudu gaba ɗaya sahabbai ne a kwance a wajen amma gashi nan zaka leka zaka gani targwal kaburbura ne amma kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata gata ma da Allah ya yi wa kabarin sai ya zama ya fado a cikin gidansa cikin gidan sai ya fado a cikin masallaci shikenan inda a ce kabarinsa an ware shi a wani waje don kasancewarsa yanzu a cikin ƙwaryar masallacinsa ya fi aminci akan a ce kabarin a wani waje yake yanzu da a ce a wani waje kabarin yake to duk yanda aka boye shi za a je a bauta a wajen duk yanda aka rufe aka boye aka rasa access aka rasa hanyar zuwa cikin kabarin za a je gindin wajen a yi bauta to amma yanzu sai aka shagaltar da mutane sai ya zama idan mutane suna sallah a wajen ma manufarsu ba kabarin ba ne masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ita ce manufarsu shikenan kabari ya tsira to wannan duk yana daga cikin wato amsawa da Allah madaukakin sarki yayi wannan kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi shi ma mun karanta shi yana Bukhari da Muslim sannan mun karanta hadisin Muslim wanda ya zo daga Jundub ibn Abdullah al-Bajali Jundub ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama naji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qabla an yamuta bi khamsin kafin ya koma ga Allah da kwana biyar kafin ya koma ga Allah da kwana biyar wa huwa yaqulu naji shi yana cewa inni abra'u ila Allahi an yakuna li minkum khalilun ni kam ina mika barranta ta zuwa ga Allah a ce daga cikinku akwai wani badadi gare ni Allah ya dam shaida shine ina mika barranta ta zuwa ga Allah Allah ya zama shaida ni ba ruwana ba zai yi cikinku a ce ina da badadi ba domin badadi shine masoyi na kololuwa wanda babu irinsa gurbi ne guda ɗaya a cikin zuciyar dukkan ɗan adam wannan gurbin idan ya cike to wani baya samun wannan matsayi shi yasa matsayi na wannan soyayyar kadai na Allah ne. Mumini yana bayar da shi ga Allah ne, amma wanda ba mumini ba to yana iya bayar da shi ga dukkan wanda ya so. Amma mumini yana bayar da wannan matsayi ga Allah ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina shaidar da Allah cewa me cewa babu wani a cikin ku wanda yake badadi a wajena, ni Allah ne badadi na, gurbi ne kuma Allah ya cike shi. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan, domin Allah madaukakin sarki ya dauke ni badadi, dan me ni bazan dauke shi badadi ba. Kamar takhadha Ibrahim khalilan, kamar yadda ya riki Ibrahim a matsayin badadi, domin shi Allah madaukakin sarki tunda ba mutum bane ba, kuma shi Allah ne ba shi da nabiyunsa, to shi komai nasa irin nasa. In an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wuyai badadi guda biyu ba, saboda shi dan adam ne, amma Allah ya riki Annabi Ibrahim badadi, ya riki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badadi, saboda shi Allah ne. Tayyib, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya rike ni badadi kamar yadda ya rike Ibrahimul Khalil badadi. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, da a ce cikin al'ummata akwai wanda zan rika nima a matsayin badadi, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, da na rike Abu Bakar Siddiq ya zama min badadi. Ala ku saurara, wa inna man kana qablakum, lallai waɗanda suka kasance suka rayu suka zo al'ummar gabaninku, kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim masajida, sun kasance suna rikan kaburburan annabawansu a matsayin masallatai. Ala ku saurara, fala tattakhizu qabri 'idan, yace kar ku riki, ala fala tattakhizul qubura masajida, ku saurara kar ku riki wato kaburbura masallatai, fa inni anhaqum an zalika, ina hana ku yin haka. Wa qannaha anhu fi akhir hayatihi, annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya sake hanawa karshen rayuwarsa. Ma'ana anan wannan hadisin Jundub ibn Abdullah mun karanta shi shima, idan mun kula nan kafin ya rasu ne da kwana biyar annabi alaihi salatu wasallam. Wancan kuma hadisin Aisha da ya gabata shi kuma ranar da ya rasu ne, ranar da ya rasu ne wanda yake rufa riga akan fiskarsa. Sannan kafin nan ashe da kwana biyar ya fada cewa me cewa waɗanda suka zo kafin ku suna ɗaukan kaburburan annabawa masallatai. Sai ce to kar ku riki kaburbura masallaci, ina hana ku. Kaga nan ma yana jan hankali ne, saboda ya hangi abin da zai faru da shi. Kun san babu wani annabi da yake kuma ga Ubangiji face sai an bashi zabi. Annabawa in za su rasu suna sanin za su rasu, saboda su rasuwa a gare su ba kayan bakin ciki ba ne. Saboda ai sun san Allah, don haka sun san abin da ke wajen Allah, kuma sun san daɗin ganawa da Allah. To shi yasa annabawa ake gaya musu za su mutu, kuma hakan baya ɗaga musu hankali, suna da tabbacin cewa hutawa za su. Shi yasa wani cikin magabata yake cewa da a ce mutum zai yi dogon tunani da bai ji tsoron mutuwa ba, yace saboda daɗin da yake ji a duniyar waye masa? Allah ne masa. Yace to yanzu kuma zaka koma ne wajen wanda ya ji yadda kai daɗi a duniya, kuma sai ka ji tsoron zuwa wajensa? Ya kamata kai tsammanin daɗi fiye da wannan? To wannan shine ƙarshen darasinmu da muka tsaya akai na maimaito saboda mutuna hadisan da muka yi buta kansu saboda in mun ci gaba da karatu wala Allah mu shiga cikin mas'aloli sai su rinka tuna mana abin da muka yi a baya malam yace thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rikon kaburbura masallaci a ƙarshen rayuwarsa sannan kuma la'ana yayi la'ana yayi tsinuwa wa huwa fi siyaki a lokacin da yake cikin wato me ake cewa magagi ha yawa lokacin da mutum yake abinda ake cewa ihtidar lokacin da mutum yake cikin yake gargara Allah ya muku albarka gargara wa huwa fi siyaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake yayi tsinuwa a lokacin da yake cikin gargara ya tsine wa man fa'alahu wanda ya aikata irin wannan abu wato wanda ya mayar da masallatai ay kaburbura masallaci sai malam yace wassalatu indaha min zalika sallama a wajen kaburbura ko a wajen kabari shi ma yana daga cikin bautar kabari shi ma yana daga cikin sallah a wajen kabari shi ma yana daga cikin riƙan masallaci a wajen kabari wa in lam yubna masjidun ko da ba a gina masallaci ba yin sallar ma to mai da wajen masallaci ne masallaci ko a Hausa aka ce masallaci mana gurin yin sallah masallaci sunan guri ne ba sunan gini ba ne don haka in dai za a je guri a yi sallah ko babu gini to gurin za a iya ce masa masallaci gurin yin sallah don haka malam ya ce kar mu ji hadisan suna cewa ginin masallatai mu ɗauka cewa to yanzu in ba masallaci aka gina ba za a iya yin sallah a wajen a'a yin sallah ma masallaci ne wa huwa ma'ana qauliha khushiya an yuttakhadha masjidan shine ma'anar fadin nana Aisha an ji tsoron kar a riki kabari a matsayin masallaci ma'ana gurin yin sallah fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan domin in dai wai sai ya zama gini sannan a ce masallaci to ai sahabbai dama ba zai yiwu su kewaye kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masallaci ba dama ba zai yiwu sahabbai su tada foundation na masallaci su gina masallaci kabarinsa yana ciki su zo suna yin sahun sallah ba dama ba za su yi haka ba da haka da yake cewa kar ku riki kabari na masallaci ba yana nufin kar ku zo bayan na mutu ku gina masallaci a kewayen kabari na ku sa sahu a ciki nima ina ciki kuna sallah ba haka kenan yake nufi ba kar ku zo ku mai da kabari na wajen yin sallah dan masa bai ba lallai bane a ce wai su zo su gina masallaci amma za a iya samun zamani yayi zamani wasu su zo su bauta su yi bauta a wajen dan haka fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan sahabbai ba su zam za su gina masallaci a kewaye da kabarinsa ba wa kullu mawdu'in usidati salatu fihi duk wani guri da aka nufi yin sallah a wajen faqadittu khidha masjidan to wannan waje an rike shi masallaci duk gurin da za a yi sallah to an mai da shi masallaci bal kullu mawdu'in yusalla fihi malam yace kai ba ma gurin da aka rika ana sallah ba duk gurin da ake sallah a wajen akwai bambanci tsakanin an rike wuri ana sallah da kuma wurin ana sallah a wajen in an ce an riki wuri ana sallah me yake nufi ma'ana ba abinda ake a wajen sai sallah shine an riki waje ana sallah kamar ku ne a kasuwarku ko kuma a tasha ko kuma a masana'antar ku ko kuma a garejin ku ko a waye ku kebe wani wuri ku kewaye da dutse ya zama kuna sallah a wajen sai ya zama ba za a yi gyaran mota a wajen ba ba za a waye a wajen ba ba za a yi wasu abubuwa a wajen ba iya sallah ake a wajen to wannan shine an rike shi wajen sallah sannan akwai wurin da kuma ana sallah a wajen shi kuma ana iya yin wani abu a wajen ana sallah kuma ana yin wani abu a wajen to zai iya yiwuwa a barandar ku ta kasuwa ta iya yiwuwa kuna shimfiɗa tabarma ku yi sallah a wajen amma kuma in kun gama sallah za ku nade ta wasu kuma su kawo bencina su ajiye a ci gaba da su hidimomi to akwai bambanci tsakanin an riƙi wuri masallaci da kuma ana sallah a wajen to sai malam ya ce duk gurin da aka nufe shi ake sallah a wajen to lallai an riƙe shi masallaci kai duk gurin da ake sallah a wajen ma shi ma masallaci ne yusamma masjidan ana ce masa masallaci kama kala sallallahu alaihi wasallama sai malam sai ya kafa hujja da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran an sanya mani kasa masjidan masallaci wa tahuran da kuma abun sarki ha annabi alaihi salatu wassalam yace an bani wasu abubuwa guda biyar waɗanda ba a ba wani annabi kafina ba daga ciki sai yace an sanya mini ƙasa masallaci sannan kuma an sanya mini ƙasa abun tsarki ba wani annabi da aka masa wannan gatar ƙasa masallaci shine yanzu tsakiyar kwalcen nan ka iya kabbara kai sallah in ba dan abun hawa ba dan kan tudun da ke tsakani ka iya kabbara kai sallah in ba dan masu gittawa ba ko ina wurin sallah ne ko tasha ko kasuwa ko kan hanya ko ina gurin sallah ne kawai sai dai wani abu ya hana ka yin sallar kamar da na ambata ko ana wucewa ko tsoron abun hawa ko kuma gurin akwai najasa an gane ku amma in dai da sunan wuri ne to ba wurin da aka hana yin sallah a wajen sai wurin da aka ce masa najasa ne shi ko shi banɗaki ne ko kwata ce mayanka ko dai ko makwancin raƙuma kamar da yazo a hadisi amma ko ina wajen sallah ne shi yasa kuna tafiya a jeji mota ta tsaya muku ko kuka tsaya ku yi sallah to ko ina kawai ka fuskanci al-qibla kawai ka kabbara kai sallah baka cewa nan ko zai yi sallah ko ina wurin sallah ƙasa ne dutse ne rerayi ne ganye ne ciyawa ce kawai kai sallah ko da shimfiɗa ko babu ko ina wurin sallah ne sannan kuma ƙasa abin yin tsarki ne abin yin tsarki shine idan bawali ya kama ka ka iya kai fitsari ka ɗauki dutse ka goge shikenan magana ta ƙare kuma ba sai ka sa ruwa ba daga baya ba buƙatar in ka je gida kuma sai ka ɗebi ruwa ko in ka ƙara sagari sai ka ɗebi ruwa ka je ka yi tsarki ba buƙata wannan ƙasar yadda ruwan yake tsarkin haka ita ma take in dai ka sa dutse ka goge to ka gama ka je kai alwala kai sallah an gane sannan kuma ka yi fitsari a can nan kuma ka dawo gefe sai ka dafa ƙasa babu ruwa sai ka dafa ƙasa sai ka shafa hannayenka sai ka shafa fuskarka ka tashi kai sallah ka goje fitsari da ita ka yi alwala da ita to ba annabin da aka yi masa haka sauran annabawa duka a gurin da aka sai gurin da aka keɓe don bauta a nan kadai suke yin bauta dukkan annabawa da al'ummominsu in sallah ne sai a gurin yin sallah yanzu kaddara a ce a wancan zamanin na al'ummomi a ce iya nan ne aka ware musu don yin sallah a duk yadda mutum yake sai ya zo nan ya yi sallah a ko ina yi bata yi ba sai wannan al'ummaci aka yi mata wannan gatan da haka ko ina wurin sallah ne shi yasa to amma in kun kula hadisin sai ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan an sanya mani ƙasa masjidan masallaci kaga ai ba ko ina ne a gina masallaci ba ko amma sai aka ce ko ina masjid ne to kenan duk gurin sallah ana ce masa me masjid to duka wannan malai yana so ya maida mu cikin karatun mu cewa to mu fahimta da aka ce kar ku riki kabari masallaci ba ana nufin sai ginin masallaci ba a'a kar ku riki kabari wajen yin sallah in ku rike shi wajen yin sallah to kun mayar da wajen masallaci idan kuwa ya zama ginannan masallaci ne to wannan yafi muni yafi muni a dauki kabari a kai shi ginannan masallaci a je a binne shi ko kuma bayan an samar da kabarin a zo a gina masallaci a wajen wannan yana da muni yana da hatsari sosai Allahul musta'an amma abin da zai baka tsoro ya baka mamaki shine tare fa da waɗannan dalilan da muke karantawa yanzu hadisin farko Bukhari da Muslim hadisi na biyu Bukhari da Muslim hadisi na uku Muslim ko duka waɗannan hadisan da muka karanta ingantattu ne gangariye garau kuma suna magana ne akan kabari da masallaci suna hanawa kamar wuta da auduga amma sai da aka samu ƴan bid'a musamman ƴan shi'a dillalan bid'a waɗanda suke yada halaccin yin kabari a masallaci ko halaccin yiwa masallaci yiwa kabari masallaci ko halaccin sa kabari a masallaci to wannan yana nuna maka irin wato hazarin waɗansu masu da'awar haka zaka gani sosai wasu suna kira zuwa ga halaccin haka suna ta kawo waɗansu dalilansu marasa ƙwari wanda in Allah ya sa mun samu lokaci za mu ɗauko daga cikin shibohinsu mu ɗan bibbi mu kaɗe ƙura insha Allah ta'ala sannan malam ya ce wali ahmada bi sanadin jayyidin sannan ya zo daga imamu cikin musnad na imamu ahmad da isnadi mai kyau an ibn mas'udin marfu'an daga abdullahi dan mas'ud marfu'i ma'ana daga annabi sallallahu alaihi wasallama inna min shirarin nasi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai yana daga cikin mafi sharrin mutane mutane mafiya sharri man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'u ko man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un wadanda alkiyama za ta tashi suna raye masharranta yana daga cikin mafiya sharrin mutane wadanda alkiyama za ta same su suna raye kaga in kana so kai ta rayuwa har kiyama ta same ka to zaka shiga cikin su kenan dan haka zamanin da za a yi tashin alkiyama zamani ne na mutanen kirki duk sun tafi alkiyama za ta tashi ne akan ashararai shi yasa cikin wani hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim duka sun kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nas alkiyama ba za ta tsaya ba sai a lokacin mutane ashararai shi sa wasu malamin suka ce abinda aka sani kenan wanda ya inganta amma wannan wanda malamin ya kawo cikin musnad na Imam Ahmad wasu suna ganin mai rauni ne amma dai ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai lokacin masharranta to anan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma cewa walladhina yattakhiduna alqubura masajid daga cikin masharrantan mutane kuma du waɗanda suke rikan kaburbura masallaci waɗanda suke rikan kaburbura gurin sallah kunga kenan iri biyu kamar ka ce ne mafiya sharri a cikin mutane kala biyu ne da waɗanda kiyama za ta tashi musu ƴan ƙarshe, da kuma ainihin wato waɗanda suke rikan kaburbura gurin sallah. Ka duba yadda aka haɗa su waje ɗaya, ba za ka yi mamaki ba idan aka ce alkiyama za ta tsaya ne a zamanin masharrantan mutane. Idan ka ga yadda duniyar mu take tafiya yau, ka ga yadda duniyar mu take yanzu, ba za ka yi mamaki ba. Yana daga cikin alamomin tashin alkiyama lalacewar mutane, bayyanar tantirai, tantiranci iri-iri, kala-kala. Mutanen kirki suna ƙarewa, mutanen banza suna dominating duniya. Yanzu kafin ka irga salihin bawa, salihin bawa ko dai malami mai karantaswa ko limami mai jan sallah ko ladanin masallaci ko kuma mai halartar masallaci sallah ko mai halartar karatun addini ko mai wa'azi ko gashi nan dai nau'uka na mutanen kirki, sai ka zo ka irga ƴan fashi da kidnappers da karuwai da barayi da ƴan shaye-shaye da ƴan abinan wajen cin social media, afwan, da ƴan TikTok, an gane ko? ƴan TikTok da ƴan Instagram da ƴan drama da ƴan comedy da ƴan wane ne, za ka gansu buhu-buhu, buhu-buhu sun fi nau'uka na mutanen kirki yawa. Kuma kowane shafi in ka buɗe, to ba za a ce maka akwai ladanai ya su yawa ba, ko akwai limamai da suka kai su yawa ba, ko akwai masu wazi da suka kai su yawa ba na? Kontaktira eto, ka gani. To ire-iren waɗannan su yanzu kuma sabon jini yanzu suke tasowa, kuma suna horas da wasu, kuma sannan duniyar tana ƙara canzawa ne, tana ƙirƙiran wata lalatar kuma sabuwa, wata lalatar kuma sabuwa. To alama tana nuna maka cewa ana turawa zuwa yadda za a je har akai lokacin da iya tantirai ne suka rage, su ne za su ji busa ƙaho. Ai masifa ce busa ƙaho, ai ba za ka so ka ji ba, a busa ƙaho ba za ka so ka ji ba, za ka so ka mutu ko da ba mutuwar shahada ba ce, a wanke ka, a maka likkafani, a maka sallah, a je a binne ka, a yi gaisuwa, a yi jaje, a ga gurbinka ba ka nan, za ka so ya ka samu masu maka addu'a a bayanka, a yi maka gata. Amma a ce kana gona kiyama ta tashi, kana kan mashin kiyama ta tashi, kana kasuwa kana auna hatsi, ko kana yanka yadi, ko kana ofis, ko ka yi balbela a kan trela, kuna cikin tafiya, kiyama ta tashi, kawai sai a busa ƙaho. Ina masu kallon ƙwallo, a ba ɗaga hannu za a yi ba, ko da ba ka kallo yanzu ai da ka kalla, ya ake tashi a ƙwallo? Yawwa, to haka ne, to haka ne, an riga an wurgo ta tsakiya, kowa ya ɗauki balas, tana ƙafar wani, wancan kuma yana nuna masa da hannu, rafari ya ɗaga hannu, ya haka da wustil, kowa ya ɗauki position ɗinsa, abin da yake ransa shi ne wannan ƙwallon, kawai sai a yi fi-fi. To za ka so mutuwarka ta zama haka? Ba wanda zai so mutuwar ta zama haka, ba likafani, ba wanka, ba sallah, ba kabari, ba addu'a, ba komai, shi kenan ka tafi. Ba da zama mutuwa, shi yasa Allah Maɗaukakin Sarki ya yi hikima da ya sanya ƙarshen alkiyama akan matsiyata. Dama su ne suka cancanci irin wannan mutuwa. So karka yi bakin ciki, karka tsoruta. Don haka za ka mutu kan kiyama. Shikenan, ka shirya za ka mutu kafin tashin alkiyama. Amma wani zai ka je yana fatar a busa ƙaho. Shi wallahi da ahaninsa yake. Da ya jahilci ne. Jahilci ne wallahi. Jahilci gala-gala. Allah ya kiyaye. Sai. Don haka masharrantan mutane iri biyu ne. Da waɗanda alkiyama za ta tashi suna raye, da kuma masu mai da kabari gurin sallah. Wannan su ne masharranta. Abu Hatim ya rawaito wannan hadisi da Ibn Hibban a cikin Sahih na Ibn Hibban. To waɗannan su ne hadisai da malam ya kawo a cikin wannan babi mai albarka, kuma sai abin da malam ya saba kawowa bayan ya gama kawo hadisai sai ya kawo masail domin ya tuna mana karatun da muka yi, ya fitar da abin da ba mu hararo ba. Yace fihi masail, a cikin wannan karatu akwai mas'aloli ababen dubawa. Al'ula, mas'ala ta farko, ma dhakara rasulu sallama fi man bana masjidan ya'budu Allah fihi inda qabri rajulin salih walau sahhat niyyatul fa'ili. Mun ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da wanda ya gina masallaci, yana bauta wa Allah a cikin masallacin, amma kuma a wajen akwai kabarin wani salihin bawa, ko da niyyar mai sallan nan tana da kyau, haramun ne. An gane? Ana magana ne akan dama sallar ba sallawa mai kabarin ba, dama sallawa domin Allah ita ake magana. Don haka a gina masallaci a wajen kabarin wani mutumin kirki ko annabi ko salihin bawa, ana sallah a wajen domin Allah ba domin kabarin ba, haramun ne. Saboda samuwar kabarin a wajen, in ba ku manta ba, a babin da ya gabata, dama babi guda biyun nan malam ya ambata suna da mahimmanci, mas'alolinsu suna da hatsari. Idan ba ku manta ba, mun yi da ku, ai a lokacin annabi Nuhu kafin zuwansa, ai al'ummarsa ba bautar gumaka suke ba, ga gumakan nan an gina su, an sassaƙa su, an ƙera su, amma an yi su ne domin a samu kyakkyawar niyya, a samu kyakkyawar azama da zaburarwa don a ji daɗin bautawa Allah ana tuna mutanen kirki. Hikimar kenan wai. Sai ya zama gumakan ba alloli bane ba, kuma ba su ake bautawa ba, kawai dai ana ganin su ne a tuna mutanen kirki, sai a zabura, sai a bautawa Allah. Amma daga baya sai da shedan ya kewaya, bayan wani tsawon lokaci sai ya karkata zukatan mutanen da suka biyo baya shekaru aru-aru, sai ya ce wannan sassaken da kuka gada, waɗannan gumakan da kuke gani, ai su ne allolin, su ake wa sallar. Ai shi kenan da aka kifi ana bauta musu, har yau ba a bar shirka ba. Kuma tun a wancan karatun na gaya muku dalilin rashin jitawa tsakanin shari'a da gunki kenan har abada. Kai dalilin rashin jitawa tsakanin shari'a da hoto ma kenan har abada, ba jitawa, ba ga maciji. Musamman hoton mutanen kirki yana kaiwa zuwa ga a ɗan kwara zukata da waɗannan mutanen kirkin. Kuma idan zukata sun ɗan kwara da mutanen kirki, to kuma haƙƙin Allah ne ake turewa. Allah shi ne wajibi ya cika zuciyar mumini wajen ƙauna da tsoro. kuma Allah madaukakin sarki shine ya wajaba a ce ya cika zuciyar mumini wajen bauta mana mumini yaji ba shi da abin da zai bauta sai Allah shi kadai gurbin nan na Allah ne shi kadai to idan zukata sun rataye da gumaka ko da hotanni ko da dodanni ko da sassake ire-iren waɗannan abubuwan na kaburbura to suna rage gurbin Allah madaukakin sarki da cikin zukatan mu'minai sai su dinga diban wani kaso shi kuma kun san Allah madaukakin sarki baya rangume akan shirka daidai da kwayar zarra to duk lokacin da aka ture haƙƙinsa a zuciya aka shigar da wani ko gunki ko kabari ko sassake ko dutse ko rana ko mala'ika ko wane ne aka shigar to an tara Allah da wani kenan daga nan an shiga shirka shi kuma Allah zai jaye aljannarsa domin ya ce duk wanda ya aikata wani aiki sai ya hada ni da wani na bar shi da wancan in yana da aljanna ya bashi so shi yasa dukkan abin da zai kai ga mutum ya wato jibinta lamarinsa zuwa ga wani Allah to musulunci baya barin kofa kun ji dalilin da yasa aka hana yin sallah a wajen kabari aka hana yin masallaci a kabari aka hana yin kabari a masallaci dalilin kenan kar wata rana zamani yayi zamani a zo ana bautar kabari ai ku ba baki bane ba ya muke da hubbaran shehu yanzu dan Najeriya dai wanda ya san tarihi har yayi mamaki idan ana magana akan an hana riƙon kabari ya zama gurin sallah ba zai mamaki ba duk wanda ya san kabarin shehu da irin yadda a da yanzu an samu sauki da irin yadda a da ake tururuwa a je kabarin shehu kuma da irin yadda muke ji mutanen da suna furta matsayin shehu a harcensu matsayin Allah ne domin na san lokacin da wata masifa in ta faru sai a ce shehu Usmanu ko tuntube ne ce shehu Usmanu ba komai ya haifar da haka ba illa mayar da kabarinsa wajen sallah sai jahilai suka dauka idan an je kabarin mashi ake bautawa sannan na san lokacin da idan sun je sun dawo suke dawowa da kasar kabarin shehu kasar kabarin shehu kuma sata ake a cikin kwanan sha a jika a ruwa ana sha kasar kabarin shehu kuma wasu ma aka ce kawai a Sokoto suke samun guri a kofar fada ko a ina su hambaɗi rairayi su kulle a leda su taho da shi gurin babu kasa to kasar Sokoto ne so gaskiyar magana karatun tsakani da Allah idan mai halattawa ya zo ya baje kolinsa yana maka bayani mai haramtawa ya zo yana maka bayani kuma in ka duba waƙin abin da yake faruwa a duniya za ka gaskata mai haramtawa saboda bauta musu ake yi kuma yanzu ko yanzu masu lankaye shehu a kirji da masu lankaye shehu a kirji da masu lankaye shi a miran mota da masu manna shi a baranda da masu manna a cikin zaure ko a cikin ɗakuna da yawa daga cikinsu wannan din a matsayin laya ne a matsayin tsari ne tsari ne allankaya ne a matsayin tsari ina Allah to shine hatsarin athaniya mas'ala ta biyu النهي عن التماثيل وغلظ الامر في ذلك هني دنگane da gumaka da kuma kausasa al'amarin kausasa umarni akan haka hani akan gumaka da kausasa al'amari akan haka saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da nana ummu salama ta bashi labarin coci a habasha ta ga gumaka a ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ai mutane ne waɗanda idan annabawa suka mutu a cikinsu sai su mai da kabarin annabawan wajen sallah, sannan kuma sai su yi irin waɗannan gumakan. Sai ya ce ula'ika shirarul khalqi indallahi, waɗannan su ne mafi sharrin mutane a wajen Allah, mafi sharrin mutane a wajen Allah masu rikan gumaka. Don haka an kausasa al'amari dangane da sha'anin gumaka. As-salisa, mas'ala ta uku, al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika kaifa bayyana lahum hadha awwalan thumma qabla mautihi bi khamsin qala ma qala thumma lamma kana fi siyaqi lam yaktafi bima taqaddama. Al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam, muyi la'akari da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya matsa akan wannan lamarin. Kaifa bayyana lahum hadha awwalan, ka duba yanda tun a farko ya musu bayani inda tauhidi ne. Tun a farko sun sani cewa ba a rikan kabari masallaci. Thumma qabla mautihi bi khamsin, sannan karo na biyu kafin ya rasu da kwana biyar, qala ma qala, ya faɗi abin da ya faɗa kuma du. Kafin ya rasu da kwana biyar, a nan ne ya la'anci Yahudu Nasara, mun karanta yanzu. Kafin rasu da kwana biyar, a nan ne yake cewa kuma a nan ne yake cewa ina miƙa barrantata ga Allah, zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, a ce cikinku ina da badaɗi, lallai Allah ya riƙe ni badaɗi kamar yadda ya riƙe annabi Ibrahim badaɗi. To a nan ne sai kuma ya la'anci Yahudu da Nasara saboda sun riƙe kabarburan annabawansu masallatai, wato wuraren sallah, wannan kwana biyar kafin ya bar duniya. Thumma lamma kana fi siyaqi, sannan lokacin da yake cikin gargara, lam yaktafi bima taqaddama, bai haƙura da abin da ilimin da ya ba su a baya ba, sai da ya sake zuwa da sabon zance kuma. Hawa nawa kenan? Hawa uku. Da can suna da wannan ilimin cewa ba a yi, kafin ya rasu da kwana biyar ya sake kausasawa a kai, sannan ran da zai rasu yana cikin gargara ya sake wannan batu ya kuma tsananta a kai. Hawa uku. Kuma wani ya zo yana cewa ya halatta. Arrabi'a, mas'ala ta hudu, nahayuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujada al-qabr, yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana aikata irin wannan aiki na yin sallah a wajen wani kabari, inda kabarihi, ya hana yi a wajen kabarinsa, qabla an yujada al-qabr, tun ma kafin a samu kabarin, tun ma kan a samu kabarin, saboda yana raye ya faɗa ala fala tattakhidhu qabari idan, kar ku riki kabari na idi, idi wurin zurga-zurga. Ala fala tattakhidhul qubura masajid, kar ku riki kaburbura wurin sallah, wannan yana raye. Don haka tun kafin ya zama kabari ma ya hana. Don haka in ya zama kabari to za mu riki alƙawari. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim, mun ji cewa yana daga cikin tafarkin Yahudu da Nasara, fi quburi anbiya'ihim, a kaburburan annabawansu. Haka ne suke yi, da annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah ya tsine wa Yahudu da Nasara, su ne suke riƙon kaburburan annabawansu masallatai. Kenan wannan tafarkinsu ne haka, yana daga cikin tafarkinsu shi ne riƙon kaburburan annabawansu masallatai ko gurin sallah. As-sadisa, mas'ala ta shida, la'anuhu iyyahum ala dhalika, la'anta su da yi akan haka, wannan ma ya nuna mana tsanani akan haka. La'anta su da yi akan haka, yace Allah ya la'ance su. Meye dalilin? Saboda sun riki suna rikan kabarin Yahudawa, kabarin annabawa masallaci ko gurin sallah. As-sabi'atu, mas'ala ta bakwai, anna muradahu tahdhiruhu iyyana an qabrihi, abinda duk yake nufi dai shine yi mana gargadi game da kabarinsa. Duk yadda zancen zai je zo kenan, shine yana mana gargadi ne dangane da kabarinsa. Mu kiyaya. Asamina ta takwas, al'illatu fi adami ibrazi kabarihi. Mun ji sababi na rashin bayyana da kabarinsa. Sababi sanadin da ya hana a bayyana kabarinsa shine wannan: kar a riki kabarinsa wajen sallah, kar a riki kabarinsa idi, kar a riki kabarinsa wajen bauta. At-tasi'a, mas'ala ta tara, fi ma'ana ittikhadihi masjidan. Mun ji me ake nufi da rukun kabari masallaci. Mun ji me ake nufi. Mun karanta abin da ake nufi shine gurin sallah, ba sai gini ba. Abin da ake nufi da rukun kabari masallaci, rukunsa gurin sallah, ba sai ginin masallaci ba. Al-ashiratu, mas'ala ta goma, annahu karana baina man ittakhadha masjidan wa baina man taqumu alayhi sa'atu wa dhakara dhari'ata ila shirki qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Malam yace mun ji yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwama tsakanin wanda ya riki kabari wajen sallah wa baina man taqumu alayhi sa'a, ya hada shi tare da wanda kiyama za ta tashi masa, ya hada su guri daya. Wanda ya riko yake rikon kabari wajen sallah da wanda kiyama za ta tashi, ya hada su a hali guda daya, yace dukkan su masharranta ne. Fa zakara dhari'ata ila shirki, sai ya ambaci tafarkin da yake kaiwa zuwa ga shirka, qabla wuqu'ihi, tun kafin ma ayi shirkar, ma'a khatimatihi, tare da ƙarshen shirkar, ƙarshen abin da shirka ta ci kaiwa zuwa gare shi, sai ya hada su waje ɗaya. Ma'ana dai ai sallah a wajen wani kabari ba asali ba shine shirkar ba. Yin sallah a wajen wani kabari asali ba shine shirkar ba, an hana saboda yana kaiwa zuwa ga shirka. Haramun ne, za mu ci sallah a wajen kabari haramun ne saboda yana kaiwa zuwa ga shirka. Don haka gashi nan bai riga ya zama shirka ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hada shi da sakamakon shirka. Shine me? Shine mafi sharrin aiki. Sai zama mai yin wannan abun mafi sharrin mutum. To ka san kuwa idan a ce mafi sharrin mutum, ka san lamba ɗaya shine mai shirka. To wannan mas'ala ta goma ina ga za mu dakata a kanta, sai sati mu tashi akan mas'ala ta goma sha ɗaya zuwa ƙarshen mas'aloli. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ana cewa kai bayani sosai game da wasu nau'ukan wuraren yin sallah. To ina neman ƙarin haske game da tafiya zuwa ginannan masallaci da kuma masu warewa su yi sallah a wajajen harkokinsu, alhali ga masallaci a kusa. Kuma wasu malamai na nuna sukarsu game da irin waɗannan wurare saboda yawaitar su a cikin al'umma. To gaskiya ka gwama abubuwa guda biyu ne. Yana da kyau ka bambanta ka fahimce su. Wani lokaci mas'aloli na addini suna shiga juna saboda kamantacceniya. Yanzu wannan karatun da muke yi, muna karatu ne na aqida, karatun tauhidi muke yi. Sannan kuma ai akwai karatun fiqhu ko? Yawwa. To kamar haka ne, maganar da muke yi yanzu muna yi ne a tauhidi, maganar da kake yi kai kuma tana fiqhu, so daban-daban ne. Yanzu abin da ya kawo maganar cewa yin sallah a tabarma ko a kewaye wani dutse ko a baranda har muka ambaci wurin sana'a da sauransu, kadai abin da ake so ka fahimta shine ko ina gurin sallah ne, kuma duk yanda ake yin sallah to ana ce masa masallaci a ma'anar larabci. Ita kuma matsalar da kake magana a kanta na ga masallaci ginanne, mu kuma muna tsallake mu ware baranda muna sallah a wajen, ba mu zo masallaci ba, me hukuncin sa? Tana fiqhu. Da haka idan mun je karatun fiqhu za mu ce maka ba kyau. Ga ginannan masallaci kuna jin kiran sallah, kuna jin ikama, kuna jin shiga, kuna jin karatun liman, ba abin da yake boye muku, amma ku kafa wata daba kuma yadda ita wajen sallah, kuma sannan wannan dabar taku ba za ku yi sallar asuba a wajen ba, wala Allah ma ba za ku yi azhar a wajen ba, lokacin azhar ma rana ce kwakwal a wajen, sai kun fito daga wuraren sana'o'in ku ne kun zo kun hadu ku yi magariba da isha a wajen, kuma kun mai da shi masallaci, ba a sallah biyar a wajen. To wannan mas'ala ce ta fiqhu, ba ita ce wannan wacce muke magana a kanta yanzu ba. An fahimta? To da kace wasu malamai suna sukar su, ina cikin su ai masu sukar ta. To amma abin da yasa yanzu magana ake ta ka fahimci cewa addinin musulunci ya dauki duk gurin da ake yin sallah a ma'anar larabci za a iya ce masa masallaci. Amma shin ga masallaci ginanne, ga kuma da ba ginanne ba, ginanne ana sallah biyar, wancan ba shi da sallah biyar, ginanne yana da limami ratibi, can ba limami ratibi, ginanne ana kiran sallah, can ba a kiran sallah, yaya za ka haɗa su su zama ɗaya a halatta maka can? So babi ne guda. Yawwa, wai malamai tufa na cewa fa innahu qasa qiyasan fasidan man ja'ala al-babaini baban wahidan, duk wanda babi guda biyu ya cakuɗa su a babi ɗaya to ya samu rudanin kiyasi. To shine batun gaskiya, ba iri ɗaya bane maganar. Allah ta'ala ya sa mu cika da imani, Allah ka bamu lafiya da zama lafiya, Allah ka aminta da mu anan ka sata mu mai albarka, ka bamu aminci a gidajenmu, ka bamu aminci a hanyoyinmu, ka bamu aminci a kasuwanninmu, ka bamu aminci a wuraren sana'o'inmu, ka bamu aminci a gonakanmu, ka bamu aminci a wuraren da duk muke rayuwa, ya Ubangiji, ya Allah. Ya Allah ka cire tsoro daga zukatanmu, ya Allah ka maida kaidin masu kaidi a kanmu, ya Allah ka maida sharrin masu sharri ya koma kansu, ya Allah muna roƙonka lafiya da aminci da kwanciyar hankali da rufin asiri da albarka cikin dukkan abin da ka bamu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.